بالعلم القدارة بحجة الميزان الحق، ولا يميل ماء الهواء ولا يقترب ماء الدهيج. والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه الذين حملوا الدين صافيا وبلغوا الدين وافيا وعلى من سار على طريقهم وتبع أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، أنقوا فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يو منا تيا جوتن المحرم هجرة بابا أم بابا فرين جكدا النبي ما النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دبوت إير إليه تو لأربعين بتكوسين ومدينة لشاشي لغواتي شد الشكرة دبو بيود أشلين دشيا وأن المسألة سي نتنا وادا شيف الله يجزاكم الله خيرا كدونا إنما كبرت كراتو تكل التافين أساليب المجرمين التصدي لدعوة المرسلين وعاتبة ذلك بانو هنيوي نما سكن ننكشي وإن سكي فتونا فتو دعوار النباوة دكما أشي يدتك كايا واتكان النباوة دسو Rauh ang Allah Ta'ala, Allah ka dafa mana asiri dunia da lahira, Allah ka sami kyakkyawan karshe. Wannan shine majalisi na 113 ga wanda suke da littafi a hannunsu. Kafin in shiga bayani akan majalisi na 113, akwai wasu bayanai da nake so in yi, sannan kuma daga ba sai in zo in dora sai in ci gaba da yin karatu da wannan yanda lokaci ya tsaya. Dama adatin inda aka gana kariyo kuna da rediyon nan an san akwai bayani. A matsala ta farko da nake so in fara da ita, akwai matsalar kudancin Najeriya. Najeriya tunda aka gina ta aka hada ta akan munafunci ake rayuwa tsakanin kudu da arewa. Mutanen Nijar da addinin mu da al'adan mu da yare mafi yawanci kusan daya sai aka kassale mu daga gare su, aka dauko mutanen da galibi ta fuskar al'ada da addini da yare an rabu sai aka hada mu da su sai aka ce sai an zauna. To sai ya zamanto hatta waɗanda ma addinin ya hada galibi sukan fifita kabilanci sama da addinin. Yau da safe a cikin yan kwanakin nan an waye gari, wannan jihar daga cikin jihohin Yarbawa, wato jihar Ondo, wannan kungiyar da suka kafa ta a mota kudin nan, bari ku ga wulakanci da tun mutunci na ƙarshe da suka yi wa al'ummar mu. Bahaushe ya samu kansa abin da ake cewa tsaka mai wuya. Duk inda ya bi yana rayuwa babu daɗi. Can in kai can ba ruwansu da maganan bafulatani suke yi ba, a'a in dai daga yankin nan ka fito ta hukuncin ku ɗaya. Na sha faɗa na ce ga wanda bai sani ba, ka haura gadan da kwata kai nan na rantsi da Allah daga nan za a fara yi maka mu'amala yadda ka san ka tsallaka wata ƙasa ba a Najeriya kake ba. A haka ke muke rayuwa. Bari ku ji abin da suka faɗa a nan gurin. Kun gani, za ku ga don wulaƙanci har da lambobi da komai, kuma sai da aka kama al'ummarmu waɗanda suke ɗauke mafi yawancinsu mata ne da shi'ar na addini da hijabi, kun gansu nan kowacce aka zo aka yi mata rubutu a baya aka manna. Yanzu ba a da wata bukata, abinda ake bukata shine su tattara su bar nan yankin. A ƙasar da aka ce idan an haife ka a guri kai ɗan gurin, a ƙasar da aka ce ɗan ƙasa yana da ƴancin a ko'ina ya yi mai ya rayu, amma fa su idan al'ummarsu ta zo nan yankin, mu muke jin cewa al'umma ɗaya ce, kowa yana da ƴancin ya rayu. Amma in al'ummarmu ta bar nan ta tsallaka ta yi can, su ba su yarda cewa ƙasa ɗaya ba ce al'umman muna da ƴanci su rayu a san yadda kowa ke rayuwa a ƙasa. Bari ku gani shi.
Who invited them and the leadership of the local district and the MSA council to put them back. The government will show that activity as the logistics of monitoring of the world economy. The government will show that activity as the logistics of monitoring.
A kun ga wannan bayanan da yi da yawun gwamnati ita a mota kundin nan kafa ta aka yi aiki take da sunan gwamnati da sunan ta kawo tsaro aka zo aka tattara mutanen nan da sunan wani matsalar security wanda kun ga mafi yawancinsu mata ne ga su sanye da hijabi wai informa ne wai sun yi kalli wani gada ba al'ummar mu so da kan duk wata mace da ta yi can aka gari ta da hijabi to hukuncin ta informa ce kaga ko dai ta hakura shi'ar na musulunci ta hakura da shi nan kar a ce mata wa informa daga nan suka tattara cewa ba a buƙatar zamansu a yankunan gabaki ɗaya a jihar ana buƙatar su na rantsi da girman Allah idan ni gwamna ne ina gwamnan wata jiha a yanzu a ce al'umma ta haka idan akwai shegen da ni ma zan sake barin shi ya zauna jiha ta a kai al'umma shi shege nake wallahi babu wannan kishin ga shugabanninmu na nan shi ne abin da muka rasa gaba ɗaya ba wani mai ƙarfin halin da zai iya tashi ya ƙalubalanci wannan abin ya ci ba daidai ba ne ke yaushe da irin wannan son zuciyar Najeriya za ta zauna lafiya billahi allazi la ilaha illa wa ina gwamna a jaha naga kayan al'umma ta haka wallahi ni da kaina zan tashi ilani in ce in da kai ɗan jaha kaza ne kana jaha kaza kana zaune ka baro ta ka dawo jihar ka ina barka da dawowarka ni kuma na rantsi da Allah duk ɗan jihar da ke cikin wannan jihar ya fito da jiha in ba da haka ba wallahi ba za su yarda a zauna ƙasa ɗaya bacci al'ummar a zauna lafiya amma irin wannan cin kashin sau nawa su suke yi a shugabanninmu daga nan wa ka ɗaya taɓa tashi magana ma ya yi da sunan ya damu da ku ballantana ya ɗauki matashi ballantana ya tashi ya jita to yanzu mu ƙaddara haka abinda suke faɗa suke cewa wai in koma ne kar ku manta akwai matsalolin da a nan arewa kwata-kwata da ba mu san su ba mutanen nan su suka shigo da shi cikin al'ummarmu magana siyar da ƙwaya Allah su waye suka koya ma al'umman musafarar kwaya da shigo da kwaya da sai da kwaya ba daga can ba ne karuwanci na 'yar musulmi ba Hausa Fulani ka ganta a kan hanya ta zo ta tsaya tana jiran wanda zai ɗauke ta kafin wannan lokacin al'umman mu bata san wannan ba suwa suka zo suka koya wannan kullum ku da in an nuna al'umman ku a can ana kama su saboda sun bi wasu suna bara kuna zagin su cewa sun zuban muku da mutunci sun yi waye tsakanin ku da Allah da wacce ta je bara take yi da waɗanda suka zo suna sai da kwaya da karuwanci da mai bara da mai karuwanci wanne ne ku sauki su waye suke koyar da karuwanci da harka sai da kwaya a nan amma hankalin mutane bai kaiwa cewa illar da ake mana a nan ta fuskar in zubar da mutunci ne a matakin farko billahi allazi gara mai bara da mai sai da kwaya billahi allazi gara mai bara da mai karuwanci. Amma sai kullun shikenan da mun ga abin sai a zo. To yanzu abin da yasa za ku gane haka, har yanzu a ƙarƙashin gada a Lagos akwai waɗanda suna zama a ƙarƙashin gada saboda ƴan can ne, amma suna ganin cewa waɗannan ba barazana ba ne gare su. Bari ba ku misali ga wannan matasansu da matansu da madansu da kayansu na shaye-shaye, dala da waɗannan da aka nuna da hijabi da waɗannan da suke ƙarƙashin gada su waye a haƙƙo su zama matsala ga barazanar su. To amma wannan tunda al'ummarsu ne ba matsala ba ne, sun yadda su basu su ci gaba da zama a ƙarƙashin gada. Waɗannan tunda ba al'ummarsu ba ne, to a yi mai su bar musu eriyarsu da ƙasarsu da yankinsu su dawo. Wannan shi ne misali daga cikin misalai da zan bayar. Yanzu barin koma, wannan ita ce gaba ta ɗaya da nake so in yi magana a kanta cikin maganganun da zan yi a yau a wannan majalisa. Magana ta biyu da na kawo cewa su suke da haƙƙi wajen waɗannan mutanen lalacewa al'ummarmu, abinda al'ummarmu ba ta saba da shi ba na lalacewa sakamakon alaƙar Najeriya kudu da arewa da umman mutasaba. Wallahi ka je ka bincika da musulma bahaushiya waɗanda ake ce musu Hausa Fulani, akwai abin da yake na karuwanci wanda ba su da alaƙa da shi kurɓanna sai saboda waɗannan alaƙa. Na ba da misali yanzu masu zama a ƙarƙashin gada a Lagos su waye, wanda duk ya san Lagos ya taɓa ba zai gane abin da nake faɗa. Magana ta gaba wanda ita ce ta hudu, matsalar da muka samu a Najeriya a yanzu, Allah subhanahu wa ta'ala ya jarrabe da shugabannin da mugun bala'in ƙarya. Kama hadisin Zubair ibn al-Awwam da annabi ya faɗi cewa ma min nabiyyin ba atahu Allahu fi ummatin qabli illa kana lahu min ummatihi hawariyu, ba wani annabi da Allah ya saba aikowa kafin ni kwace yana da ƙinkun dumbala yana da ƴan janikashi ne akan addini, sai cewa ashabu yana da ɗaliban da ya aqduna bi sunnatihi wa yaqduna bi hadihi, sai manzo Allah ya ce thumma inna hatta qultu min ba'dihim qulufun, bayan na kirkin sun wuce ƴan baya za su biyo baya ya quluna ma la yaf'alu, za su faɗa abinda ba za su aikata ba, sannan wa yaf'aluna ma la yu'mar, za su aikata abin da ba shi aka ba su umarni aka ce su ba. Ta yau an waye gari ka duba ka gani ba, idan yana da mata guda hudu a gida Allah ya masu zuri'a ta ƴaƴa, daga ran da aka waye gari uba ne in yana mai ƴaƴansa ƙarya, tsakaninka da Allah yana da kima a idansu a matsayinsu na uba ko kimar ta fadi? Babu. Yau an waye gari shugabanninmu duk lokacin da mutum zai yi magana guda goma, to da wuya ka iya samun a biyu gaskiya, za ka samu takwas ko tara ƙarya zai mai ɗan ƙasa. Kai fa har an kai matakin da wajen ƙarya in za su yi ƙarya yanzu ba fa suna faɗa ba ne ma, wai sai ƙaryar ma in za a yi ta a ɗan tsara ta ta ɗan yi kama da gaskiya da hankalinka zai iya kamawa. A'a, in mutum ya tashi zai kantaro ƙaryar tantaro ta kawai da yi ko ka yadda ko baka yadda ba shi da ya fada yasa sai a waye gari a kasar nan sai a ce maka macizai sun haɗi miliyoyin kuɗi sai a waye gari a kasar nan sai a ce maka kira ya haɗi tare saboda wanda zai yi magana yana faɗa ma mutane ko tunanin cewa ma maganar yanzu in yi ƙaryan ku yadda ko ku yadda ba matsalarsa ba ne shi dai kawai zai yi ne zai faɗa kawai wannan shi ne matakin da aka kai ƙarya abubuwa sun riga sun zama abin da suka zama na rantse da Allah babu ranar da shugabanni a ƙasar nan za su dawo da ƙimarsu da mutuncinsu sai ran da suka dawo suna faɗa wa ‘yan ƙasa gaskiya kuma ‘yan ƙasa su duba su ga maganar da suka faɗa gaskiya ne in ba haka ba za a kai lokacin da ba wani wanda zai zama yana da mutuncin da a to ina mutunci kai ƙarya kuma in zo in kare ka akan ƙarya eh abu na gaba bayan wannan daga nan sai abin da ya shafi ita kanta harkar tsaro da ake fama da ita ƙarya sai ya shigo yanzu nawa ne jami'an tsaro za su ce sun kashe ‘yan ta’adda kaza don Allah ‘yan ƙasa ka so nawa ne ke yadda eh yasa da Tsamani ya taɓa wata magana yake cewa idan suka ce sun kashe adadi kaza na ‘yan ta’adda to su nuna muku inda suka kashe su da makaman da ke hannunsu so nawa aka zo nan ƙasan a ce an kashe ɗan ta’addawa ne a fitar da bayanai ai kira injiniyu a gayyace shi a masa bayani bayan kwana biyu sai ka ji ya bulla wani guri sai ka rantse da Allah mai rai da yawa an ce maka an kashe shi tsakanin ku da Allah ana yin haka ko ba a yi har ta sai yanzu ‘yan ƙasa a harkar tsaro in ba gani suka yi ba ganin annabin tsohuwa kuru-kuru su kansu jami'an tsaron sun samu matsalar da in sun faɗi magana 80 cikin 90 cikin 100 na 'yan ƙasa ba sa yarda ba ka ake ciki ba shi yasa wannan kwanan nan da ya fito yake zai fara ɗiban in social media za a fita abin da baka ga sun mai damun wasa ba eh kowa sai ya je ya sa AI ya kirkiran mai uniform ɗin soja da makamin da ya ga dama ya matsa sunansa eh har da jirgin mai ni ma ko Allah ga gani ban gani ba a ce maka an kashe wani ka tallawa ne gobe sai ka ga wanda sai ki ƙarya ne ina nan a ce an kashe wani eh gobe sai sake billahi sai ce ƙarya ne ina nan dan Allah shugabannin da aka waye gari eh kun kai matakin da in kun faɗi magana guda goma idan goman ba ta zama ƙarya ba ɗan ƙasa na jin cewa maganar da za ka fito ka faɗa masa kana shugaba kaso tara ƙarya ce ina aminci tsakanin wanda ake shugabanta da wanda yake shugaba ina maganar aminci babu ya shi yasa hadisin da annabi ya faɗa ne ta kuma inna ha ta sulhu sai ce yaquluna ma la yaf'aluna ma la yu'ma za su faɗa abin da ba za su aikata ba sannan su yi abin da ba shi aka ce su yi ba wannan yana tafi misali zan ba ku yanzu wannan ganar rabi ɗin nan da wannan abin ya same shi a yanzu kwanan nan kun ji ana ta cewa an je an yi ɓarin wuta an karɓo matarsa a garin karɓo ta ma har an yi mai an harbe ta ne ku tambaya shin a lokacin da 'yan bindigan nan ke yin bidiyo ai kun ga shi ne ma kai ba a daure ba da matarsa akwai mutane tattare da shi da aka daure su shin matar janar rabi din nan da ya mutu ita kadai ce rai da take da haƙƙin a kwato ta ragowar mutanen idan ba ta kashi akai ya akai aka karɓo ta su ba a karɓo su ba suna ina san maganan in za a faɗa wa kai gaskiya don a fita daga matsalar nan a zo a faɗa wa kai gaskiya duk wani wanda zai ƙarya a harkar nan ya nuna ba a samu matsala ba an samu matsala annabi adamu da Allah ya sako da shi daga aljanna hanyar farko ta warware matsalarsa ita kirasi ne cewa ya yi ba daidai ba qala rabbana zalamna anfusana Allah mun zalunci kawukanmu eh sannan misali na biyu da za ku gane wannan kun dai san a ka'ida ta cetar rai tsakanin ku da Allah yadda take da haƙƙin a ceci ran ta raguwar mutanen da suke hannu suna da haƙƙin a ceci rayukan su kuma wannan haƙƙi ya za a yi a zo a yi bayani a ce ita aka yi ƙoƙarin kuɓutarwa saboda tana matar wani ragowar mutanen da ke hannu saboda su ba 'ya'yan kowa ba ne ba su fito gidan kowa ma su ba su da haƙƙin a yi mai a ƙwaci rayukansu abu na gaba a ƙarƙashin wannan wajen bambanta rayukan mutane da ake ku duba ku gani duk lokacin da aka ce muku an je an ɗibu 'yan makaranta a makaranta to za ka ga a Najeriya rayukan 'yan makaranta yana da bambanci da rayukan da ba 'yan makaranta ba ya ga sanda duk aka ce muku an je an ɗibu makaranta tare da cewa abin da ya kamata a ɗauka shi ne rai-rai ce yadda gwamnati za ta ga cewa wajibinta ne zama bai ganta ba in an ɗibi ɗan makaranta to haka zama bai ganta ba idan an ɗibi an ɗauki wani wanda ba ɗan makaranta ba yadda ɗan makaranta rai ne da shi ragowar al'umma su ma rayuka ne da su abu mafi haɗari ban da ƙarya waɗannan shugabannin kun ɗauki ƙur'ani kun yi rantsuwa da Allah akan cewa za ku kare rayukan wa mutane kuma wallahi ka san ba wanda ya taɓa rantsuwa da ƙur'ani akan ƙarya Allah ya tsare in ka ga Allah bai zo kanka ba wannan ƙa'idar nazari wa man yukazzibu bi hadha alhadisi ce kawai sanastajriduhum min haddan maka dalala ne zan kama ka ta inda ba kai tsammani ba umli lahum inda kai ni mace wannan kaga sai a bambanta yan Najeriya ne duka kun yi rantsuwa za ku kare rayukan su da dukiyar su kuma da Qur'ani in musulmi ne amma wajen rayukan in matsala ta faru sai ku nuna akwai bambanci da kare ran wani da ran wani dan kuma din an ce dan makaranta ba wanda yake dan makarantar boko suke magana dan an je an ɗibi ɗalibai a islamiyya malamin islamiyyan da iyayensu sun ta shafa ba gwamnati ba ta jin cewa wajibi ne ta tashi ta yi abin da za ta yi don ta kuɓutar da waɗannan magana ta gaba sau da yawa za ka ga mutum ya zo sanda kuke bayani akan matsala sai ce ai matsalar nan ba shi ya gaje ta ba shi ma samun ce mu je mun ji ba kai ka gaje ta ba amma dan Allah ba cewa suke yi za su iya ba a zaɓe su ba da shi suke amfani ba dan Allah akwai wanda muka ce dole sai ya zo ya hau ya shugabance mu saboda muna da buƙatar ya shugabanci ko su suke zuwa su ce za su iya yi matsala ta gaba tunda su suke zuwa su ce za su iya yi tsakanin ku da Allah a Najeriya tsakanin wanda zai je ya dangwala zaɓe da wanda ake zaɓa wace taimakon wani tsakaninsu an gane tambaya ta da shugaban da zai zo ya tsaya ce ku zaɓe ne da talaka wanda za su zo su zaɓe shi a cikinsu waye ya taimaki wani ku daina yawan zagi junanku kullum ana cewa in an zo zaɓe talakawa na karɓar taliya su ma ba manyan nan taliya suke karɓa ba bambanci kawai taliyar su da ta talaka ba iri ɗaya bace idan kuna so ku gane haka dan Allah wa ka sani cewa an zaɓe shi rayuwar shi ba ta canza ba da kafin a zaɓe shi din Najeriya ku kawo min mutum ɗaya duk yadda kuke kwatanta mai zato kuke ganin shi da gaskiya faɗi mutum ɗaya da aka zaɓe shi rayuwar shi ba ta canza ba kafin a zaɓe shi ka faɗe shi za ka ga kafin a zaɓe shi irin motar da yake hawa tana da bambanci da bayan an zaɓe shi haka ne kafin a zaɓe shi irin gidan da yake zama yana da bambanci da bayan an yi ne an zaɓe shi ko kayan da yake sawa kafin a zaɓe shi suna da bambanci da bayan an yi ne bayan an zaɓe shi akwai bambanci ko babu to tunda haka ne shugabannin da suke tsayawa a zaɓe su da talaka wanda ke zaɓe a cikinsu waye ya taimaki wani waye ya samar ma da wani hanyar da zai rayu a wannan gaban ne nake cewa duk wani abu da za ku ga an mu wani na taimako gwamna ya fito ya ce namu wani kada ko wani ya fito ya ce namu wani kada na rantsi da Allah tun da dai har ya fito ya zabe shi rayuwar shi ta canza to wannan shi har yanzu ba a mai abin da ya kamata ba har yanzu ko malami ko wane ne ka kalli rayuwar shi wannan wanda suka ce tun taimaka da su da suke kai waye ya canza a rayuwarsa tsakanin su da shi a daidai lokacin da za ku fito ku je ku yi layi ku yi zaben nan wasu daga cikinsu ko ƴaƴansu da matansu ba sa fitowa da ba ko kuma za ku fito ƙwanku dawa da duk abin da kuke da shi ku fito don ku zaɓe su 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 hau ɗan wannan kujerar shi ya sa na faɗa ma wasu nake cewa ni ba wanda ya isa yanzu ya zare min ido idan magana ce ta gaskiya gaskiya ce don ka bani wani abu billahi lazi ba shi zai hana in zo in faɗi gaskiya ba saboda ai abin da ka bani in kana ganin ka min wani abu kai ka kuɗi wata gona babanka ya mace ban ma kana da kuɗi ko akwai cikin kayan ƙasa ne wa atuhum min malillahi lazi ataku daga dukiyar Allah ne da ya ce a bayar ka ɗan fantaro wani abu ka bani kuma shi kenan dan an yi ba daidai ba bayan har yanzu nauyin da ya kamata a sauki ba a sauki ba sai kana tsammanin kuma kar a zo a faɗi gaskiya wallahi duk wanda yake ganin cewa ai ya gaji matsala ai harkar shugabanci ba za ka gane akwai matsala ba sai ba dan Allah duk wanda ya ga ba zai iya ba ya sauka kuwa shi kenan ba ko kun taɓa ganin da matsalolin da suke kuka da komai wani bayan ya hau ya zo ya ce to shi tun da ya hau ya gane akwai matsaloli ya sauka kun taɓa gani so maganan wani ya zo yana kawo excuse yana kawo wasu azar wannan azar mai kaziba duk wanda ya ga ba zai iya ba abinda zai kawai sauka shi kenan kawai wannan ita ce ka'ida saboda haka magana ta gaba wanda kusan ita ce ta ƙarshe gudunmuwar da muka bayar a harkar tsaro lokacin da na faɗa cikin 'yan kwanakin nan na ce na mun cire hannunmu kuma ba ni kaɗai ba ne kwamiti ne muka yi aiki iya inda muka tsaya mun tsaya waɗanda za su iya kira na sun kira ni waɗanda za su nuna damuwarsu sun nuna damuwarsu cewa don Allah muke na ce wallahi don Allah muke dan duk abin da wasu ke tunani ba haka bane nace a aikin nan da muka zo muna yi na farko ba wata shaida a gwamnati da ta yarda cewa an ba mu takarda a rubutun ga aikin nan to wannan ƙaryar da wannan munafincin shine ba za mu ci gaba da yi ba mu muna malaman addini idan an yarda ƙasa akwai matsala kuma an yarda cewa da gaske za a gyara matsalan nan to a zo a yi abin a buɗe wannan zo wani ɗan iska yana cewa wai wallahi tallahi ba ubangiji isa ya mai sulhu da su ana ce to abin da yasa kana cikin birni ne ɗan iska dan ba a kama uwarka da ubanka ba ne ko ta ba shiga hannu ba ne duk wanda yake hannu shi aka kama shi a lokacin zai yarda a yi discussion a tattauna dan shi ya fukuta zai yarda da wannan amma lokacin da mutum ba shi yake hannu ba sai zuciya rantsi da Allah kuma me yasa muka ɗauki wancan layin ada ba shi bane zaɓin mu na farko lokacin ya zama zaɓi ne na biyu a lokacin da na farkon bai yiwa kuma yanzu ta riga ta bayyana duk wanda yake tunanin yana ganin abin zai yi gudunmuwar da muka bayar a kan harkar tsaro to sai ya zamanto ana da waɗannan matsalolin na waɗannan munafuncin babu inda muka taɓa zuwa ba da jami'an tsaro muke zuwa ba alga ta malam sai mun je mun yi aiki mu bi dare mai riski ɗin mutane gobe sai kaga wani jami'in tsaro babba a ƙasar nan maƙaryaci ya tara 'yan jaridu wani ya ce su babu ruwansu da sulhu ba su yarda da shi ba to jami'an tsaron da muke ɗauka mu tafi da su ta yaya ina muka samu su to wannan munafunci shine ba za mu yarda da shi ba idan an yarda akwai matsala da gaske ake ana so a cire al'umman nan cikin matsala to a yadda a zo a yi aikin nan da gaske amma ba za mu je mu yi aiki ba mu saka rayuwar mu cikin hadari sai mun dawo kawai sai kaga wani babba ya miƙe wai dan ya burge ɗan ƙasa ya faɗa musu abin da suke so sai ya ce wallahi tallahi su ai ba su lumfin ta'adda dazu-dazun nan ina sauraron wani daga cikin manyan ƙasar nan malam yana magana inda a gabana yake ni na san ƙarya yake shi ma ya san maƙaryaci ne ƙarya yake da haka ba ce rayuwa a ƙasar nan ba to shi ne muke faɗa muna ƙara nanatawa duk wanda suka ga kaman a baya abin da muke na muke ci al'umman nan wani zagon ƙasa muke shiryawa sai muka ce mun bari idan kana da abin da za ka yi ka gyara abin da muka yi na kuskure ka shi ka gyara in za ka yi abin da ya fi namu ka tashi ka abin da ya fi namu shi za ka ga samun ya faɗa ya ce duk wanda ka ga suna izan wutar sai an yi yaƙi idan ba gaba za su shiga a yi yaƙin nan ba Allah ya la'ance su haka ya faɗa to yanzu kaɗan daga cikin misalai na irin gudunmawar da muka bayar na rantse muku da Allah lokacin inda wannan kwamitin yana aiki da wannan matsalar ta faru sanda za mu tashi mu yi aiki in mutumin nan ya kukuta ba dole ba ne in ba ka da alaƙa da mu ba za ma su iya sanin ta ya aka yi kukuta ba wace da hannunan kukutarsa mun yi wannan ya kusa shurin masaki yanzu lokacin da aka ja ka ɗibi ‘yan mata a jihar Kebbi mutane da yawa ba su sani ba wannan kwamitin shi ya tashi ya aiki aka karɓo wannan ‘yan matan wannan iska yana zaune ko da sunan ɗan social media ko malami ko da sunan ɗan fashin baƙi ko ɗan fuskara baƙi ko ɗan wata tsiya ba ka taɓa sanadin kuɓutar rayuwar wani ba amma waɗanda suke ƙoƙari sanda duk suka ga rayukan wasu cikin haɗari su riski ɗinsu su dawo da su sai kuma sai ku zauna sai ku yi ta zage-zage a kansu yanzu akwai ranar da ga Al'azu da malam Ali na Sokoto da malam Usman Shanuhu muka tura su nan su je su karɓo wata mata na rantse muku da girman Allah na tsautsayi ya gifta da yanzu Ali ya zama mara gari su duka ukun da na tura ranar akan asamin din karɓo matan nan wallahi in banda Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare da dukkan su uku ba sa duniya to wannan hadarin da su suka gitta mai a ranar mun sha mafita mu gitta wannan hadarin saboda wannan al'umma mata ce aka zo aka kama ta a nan bayan NNPC ta kai matsayin assistant controller a ɗaya daga cikin waɗannan harkokin na sabisin suna da mijinta fasto ne shi ma fasto ce da SU sun kashe mijin sai da ce kusan kwana 100 an rasa ya za a ajiya karɓo ta wannan kwamitin shi ya tashi da ya aiki aka karɓo matan nan ba magana muke wai ta musulmi ba mu muna magana ƴan ƙasa ne Allah ce mana wala taqtulun nafs allati haramallahu an-nafs ta shiga ran musulmi da wanda ba musulmi ba to ko wanda ba musulmi bane muka ga an tsare shi irin wannan tsarewar muna jin zafin cewa bai kamata ya rayu a irin wannan situation din ba wannan kwamitin yakan tashi ya iya kokarin sa gurin yadda za a yi ga karɓo mutane mutanen da aka zo aka je kurmin wali aka yi kinnafin kansu mutum 100 da wajen 80 da wani abu wannan kwamitin namu shi ya tashi ya aiki kuma ba musulmi mana kiristoci ne aka san yadda aka yi kaso na farko ya kuɓuta kaga kaso na biyun nan
Amanin da nawa, ko dukkan da sun fito ba wanda ya rage ko ɗaya dukkan su duk ya jere kama su. Zafi da kwana nawa, to me ya za a ga kama su? An saba musu damuwa, to yanzu dukkan su ba wanda ya rage hannun su ko ba wanda ya rage to shi kenan za ku je gida yau.
Yanzu kun ga wannan kaso na farko da muka karɓo wannan kaso na biyu ne ba musulmi ba ne kiristoci ne in banda wannan kwamitin ya tashi aiki mutum 180 da wani abu tsautsayi na iya gittawa a kashe su amma irin wannan in ba yanzu da nake fada ba ba za ka taba jin an fada ba an ce yana daga cikin alherin da muka yi alaga ta malam dan Allah kore ne muka tashi muka yi sababin ceto ta dan Allah ba mu yi abin da ya kamata ba yana zama daidai da wanda yana zaune da kai ba kullun rura wutar rigima yake ya ce ai kaza shi bai taba ceto kowa ba to wannan na ba ku misali bangaren waɗanda ba musulmi ba shi yasa hatta waɗanda ba musulman ba in matsala ta faru za ka ga har gida na suke zuwa suna neman yara ai alga ta malam in banda suna jin cewa za a samu mafita dan Allah za su tako su zo gidajen mu muna malaman addinin musulunci suna kyautata mana zaton sun shiga matsala za su samu mafita a hannun mu to wannan na ba da misali ne daya daga cikin misali za ku iya tuna wani bidiyo kwanaki da wasu mata aka waye gari ɗan bindigan nan na dukansu da bindiga wannan bidiyon na san za ku iya tunawa kun ga bidiyon nan to na ba sai na kunna shi daga ba na san bidiyon nan yaya daga baya hankalin mutane ya tashi ba wani mai imani da zai ga wannan abin bai sosa mai zuciya ba to amma ka gani aikinka kawai shi ne ka yada bayan ka gani mai kai mu in mun gani muna iya tashi mai iya abin da za mu iya sai dai in Allah ya kaddara abu ya fi ƙarfinmu sai mu ya haƙuri mu zira abu da amma mu kame hannunmu mu ce babu abin da za mu yi muna iya ƙoƙarinmu waɗannan mutanen lokacin da aka nuna su ga halin da suke ciki wannan kwamitin alaga ta malam koda suke tattaunawa da ƴan uwan waɗanda aka kama waɗanda suka kama waɗannan a lokacin suna neman kuɗi dan miliyan 100 a hannunsu alaga ta malam wannan kwamitin ya tashi ya aiki wajen wato karɓo mutanen nan na rantsi da Allah babu ko shi aka karɓo shi ka gan su nan da kun gan sana amma dai ke al'umma ce abinda aka kware akwai wanda ma naji daga ba suna ce ai waɗannan matan an kashe su sai daga cikin matan lokacin ni na ce wa mijinta ko ɗaya daga cikin wa'inda aka kama na ce ku ba da lambar wayar da za a kira shi kun ga lambar wayar shi nan mai 060 603 6670 wallahi yana zauna na sa aka kira shi cewa ya je guri kaza a lokacin da ake neman sai san ba da naira miliyan 100 wannan kwamitin ya tashi ya aiki bai san yadda aka yi ba aka karɓo su ba kuma sai su cewa aka yi kawai ya je guri kaza ya karɓi matan da aka yi tallafi muka kubutar da su aka yi rikicin ɗin mutanen nan wannan mutumin hatta irin kaya nasu irin kaya daga baya ya yi ƙoƙarin ya fira da shi dan ya faɗi ya aka yi suka kubuta mafi ƙaranci da faɗa alherin da aka yi da gudunmawar da muka bayar wa don kubuta su amma na mai uzuri da lokacin ya firgita hatta fira da ƴan jaridu yadda aka yi suka kubuta ma ba zai iya ba wannan yana daga ciki duk irin waɗannan abubuwan suna nan waɗanda ba za su ƙirgu ba waɗanda aka yi ƙarƙashin wannan magana ta ƙarshe da zan yi ko ta kusa da ƙarshe wannan fitinar da mutane suke gani na sha faɗa na ce ta yi girman da duk wanda ke zaune a birni bai san girmanta ba yanzu ku kalla ku gani yanzu da Allah wannan yara
suwa da wasu ku fara su
wannan yara yi yanzu a yadda ku ke kallon wannan yara a shekaru zai ke shekara nawa wannan in yayi wuta da wuya in ya wuce shekara 10 ka ba zai kai shekara 15 ba bari ku gani bari ku gani a shekarun wannan yara nan ka zo ka fushi gafa fatuka da iyayenka da ƴan uwanka ka je za a ɗauke ka soja a ce sai kana da ingilis da mashi kafin a ɗauke ka ko mai haɗa harba bindiga da ingilis da mashi ɗauko ba za ka yi ba yanzu ku kalli wannan yaran da ke farin yanzu a shekarunsa an koya mai bindiga da aka dani ana tambayi kuna da yawa inda ake koya masu bindiga yara irin shi ke sun kasu kamar 30 bari ku gani ya musu bindiga na faɗa musu na ce ita bindiga ta sarifinta yana da alaƙa da yadda kake mu'amala da ita ne na ce kamar waya ne na ce ka tafi ɗan waya kasuwa za ka iya ganin yaro ko secondary school bai gama ba amma waya ta rikice wa farko sai ya taho gurinsu karatu ne ko mu'amala da wayan na yau da gobe da shi da professor wa ke gaba da wani wajen karatu su ta'amulinsu da makami da kwana da shi da tashi da shi ko da yaushe yana daga cikin matsalar malam ficinan nan fa mun fa jefa mun ganta fa da ido fa tana tafiya fa sai muka ga ba wata hanya da za a ba mu neman wa al'umman nan sauki wala ba ta wannan hanya sai zaman to duk wani dan iska shege matsayaci wanda ba uwar shi aka kama ba uban shi aka kama ba ba shi ke hannu ba sai dawo gefe sai ce Allah ya kashe shi da yadda ba haka ba ake yi ba wallahi in aka ci gaba da tafiya a hakan mustaqbal din yankin nan wallahi malam bare da mai yana da makoma mai kyau naga wani yana fa bayan an kashe wannan sodan fa fituwa yana cewa ya ji dadin abin da aka yi kuma yana roƙon Allah Allah ya sa a ci gaba da kashe irin su saboda shi yana ganin kaman kisan ne zai sa dole ka dauki mataki ba su san cewa ma kaman yadda na faɗa na ce musiba ce Allah ya jarrabe mata ki inda ku ji abin da wannan yake faɗa
ke raina
bari ku ji
wallahi wallahi na ji dadi Allah ya sa waɗannan ɗan ta'addar suka kashe wannan jama'ar din na ji dadi a raina kuma ba ma ban so jawowar faɗa na fito a kashe shi don za a kama irin su kusan goma ko ashirin na fi so a kashe su ba na so su dawo a cikin al'umma saboda dawo a cikin al'umma ma barazana ce wa talaka wallahi barazana ce wa talaka don haka na ji daɗi alhamdulillah gare da Allah ya sa wannan manzo sanar Rabi Abubakar da aka kashe don ta fi so kashe kuma a ce suka kashe shi duka sa bindiga su kare da shi in ma wata cuta ce wadda yake da ita harkin lafiya ta sa in ma mafi jin ya same shi da ake tara da yake ni mutuwa shi ta yi mani kai dai bar da Allah ya dawo shi
dan Allah ku akwai wanda ya faɗi wannan to abin da suke ɗauka ɗauka suke yi kaman kashe irinsa shi zai kawo ƙarshen fitina ba shi ba ne kuma ba ku gane cewa fitina ba ce Allah ya jarrabe mu da ita in ba lokaci ba ne na rantse maka da Allah duk wanda za ta ci sai ta ci sai dai a jira hatta ya kadi Allahu kan amran kana maqula bari in dawo da ku baya kaman shekara 8 da ya wuce wasu ina ganin wannan abin da ya faru sun manta cewa wannan ba shi bane na farko kuma ba shi bane na ƙarshe bari lissafo muku kuji a cikin shekara 8 da suka wuce da labarin tambaye ku kafin wannan din akwai Major General Idris Alkali an kama shi an kashe shi a Dis ko ba a kashe shi ba lalla da aka kashe shi mai canza yanzu wannan Major shi General Abubakar Rabi shi ne na farko cikin generalin da aka fara kashewa General Idris Alkali kowa ya san inda aka kama shi da kisan da aka mai da kuma bayan an yi mai biyu ba na biyu akwai Air Vice Marshal Alice Badi ya riƙe shugaban sojojin sama nawa na Najeriya ana shi ma an kashe shi ko ba kashe shi ba ya sauka daga mukami shi ma kashe shi a kai na uku akwai Air Vice Marshal Muhammad mai saka a nan Kaduna likita ne babba a nan ka zo ka kashe shi ya aka kashe shi mai faru na uku ko na hudu akwai Major General Richard Duru shi ma haka na biyar akwai Major General Richard Duru shi ma haka sannan na ainihin wato shi da akwai Brigadier General Okune Odokole shi ma haka sannan akwai Brigadier General Maharaj Tiga kwanaki shi ba a kashe shi ba amma an kama shi kun san tsawon lokacin da ya a hannunsu kafin ya kubuta to kun ma kun tafi da Aminul Rusul wannan ba shi bane wa ba shi bane farko sannan akwai Major General Joe Ajayi sannan aka zo kan shi wannan Major General Alkali wannan kai Rabi Abubakar to in ba ku gane cewa ba ba General Abubakar Rabi bane farko kina ci Allah ya jarraba kasa da ita farkon wajibin da ya kamata shine duk wanda ke da gudun wanda zai bayar ya tashi bayar dan a kawo ƙarshen wa maganan su sarkin gobir kowa ya san yadda akai to alaga ta malam ana maka maganar janar a gidan soja aina san dai a harkar tsarin mulki ba ka hada jana da sarki ko ba ka bane abin ya ci shi to sai yaya kun ka gane wannan koyin nan manyan matsalolin nan sun ci su amma abin da ya canza kai kana talaka kai ne kake tsammanin saboda kai abin zai canza amma ba shi bane farko wannan amma yanzu ka duba yanzu wannan ya mutu ka ce wai kayi munna ka ji daɗi da aka kashe shi dama baka so ya dawo ba alaji kaga sai a hankali so muna nan muna ci gaba da kallon abubuwa a ci gaba da tafiya a haka na sha faɗa kuma na ƙara maimaitawa yanzu kwamishinan 'yan sanda na nan jihar Kaduna Sifi Umar Muhammad yana daga cikin waɗanda suke mugun ƙoƙari a harkar tsaron nan a matakin jiha kuma na faɗa hukumar tsaro ta farin kati DSS suna cikin waɗanda suke ba mu gudunmawa a harkar nan 100%. Amma sai ka je ka bincika daga sanda muka ce mun janye mun bari da waye hankalinsa ya tashi dan mun ce mun bari to muna kuma ƙara tabbatarwa wallahi mun bari yawa mu ba wanda za mu yadda amfani da mu a to alga ta malam yaushe za ka ci gaba da saka kanka haɗari wallahi malam mun yadda cewa a zo a yi abin da ya fi a yi don Allah mun yadda ba wanda zai iya biyan mu in ba Allah ba amma wannan ƙaryar da ake a ƙasar nan shugabanni su yi ƙarya su ware su yi ƙarya ko da kuka tashi kuke so ku yi aikin amma yadda abin da kuke yi na kirki ne ba a yadda ba yaushe za ka ci gaba da yin abin da ba amma yadda abin ku yake yi ba sai kun je an yi abin da za a yi sai kaga wai wani saboda yana gudun kunya a duniya kar a ce shi babba ne an samu matsala an gajiya sai ya fito sai ya ce to wallahi aikin da kuka yi su ba su yadda da aikin ba ba su da alaka da wa da aikin a yadda malam Albani ya faɗa tunda arewa ba uwa ta ba ce a ci gaba da tafiya a haka ni ne ba wani ɗan uwana da yake hannu da aka taɓa kama uwa ta kuma ta bar duniya ko kuwa ubana dama tuntuni ya bar duniya duk waɗannan da muke ci ƙoƙari ɗan uwantaka ta zaman ƙasa ta haɗa mu musulmi da wanda ba musulmi wanda sanin muhimmancin rai a addini ya sa duk wanda ya shiga wata matsala muke ganin bari mu tashi inda wata gudunmuwa da za a yi duk wanda ba zai iya gyara abin da muka yi ba in yana ganin kuskure ne ba zai kuma iya yin sama da abin da muka yi ba na ceto rayuwar wani ba ku rabu da shi ɗan iska ne ko malamin addini ne bai da amfani in kuma mutum ya isa tsani da gaske a ko'ina yake to don Allah ya tashi daidai da abin da muka ko abin da ya fi abin da muka yi kuma surutu za ka yi su kaga surutun banza ne ba shi da kowane irin muhalli saboda magana ta ƙarshe idan yadda na ja hankali a kan ƙaryar da shugabanni suke wallahi wannan matsalar in ana so ta gyaru a daina wa 'yan ƙasa ƙarya dawo a yi maganar da take ita ce tabbatacciya a yadda akwai matsala sannan kuma za a ɗauki matakai na gaskiya wajen magancewa 'yan ƙasa kuma su gamsu cewa matakan da aka ɗauka don magance matsalar nan babu ƙarya babu yaudara a ciki da gaskiya ake wannan ita ce kira zuwa ga shugabanni a kan wannan matsalar amma wallahi ba za ku yi rantsuwa da ku kuma duk in ka tattara a alga ta malam a shari'ar musulunci yanzu idan ni da kai maka auro mace lokacin da na je zan auro ta da aka zo za a ɗaura aure a masallaci da Allah ba sai an faɗa ba a ce da sha da me da harkar lafiya da addini yanzu ya tashi daga sanwa da ko ɗan iyayenta ya dawo kanwa idan na auro mace aka ce matakin da na kasa riƙe ta bin iya siyar da ita da Allah mataki na biyu ba shi ba ne in ba ta dama ita ta jika nemi abin da za ta riƙe kanta mataki na uku in ban iya wannan me ya kamata in yi in sallame ta tunda annabi ya ba da labarin shi akwai matar da za ta shiga wuta gobe alƙiyama saboda ta ɗaura mage bata siyar da ita ba kuma bata saki ita ta je ta ci abinci ba kwarin ƙasa da Allah ke ajiyewa to shi yasa muke ƙara maimaitawa duk wanda ke kan kujera yake ganin kaman wata alfarma yake wa mutane, kaman shi ke shan wahala sama da ƴan ƙasa, ƴan ƙasa ne ba su gane ba, to dan Allah muna roƙon shi ya sauka. Misalin ka daidai kake da wanda ka auri mata ka kasa siyar da ita, to abin da ya kamata ka shine ka saki ta a rabu, ko ba shi bane ka'ida? Wannan ita ce ka'ida. Wanda ka duk wanda ke kai yake ganin ba zai iya ba, yana cikin matsala, yana shugabancin nan ƴan ƙasa ba su gane ba, wahala yake sha, dan girman Allah muna roƙon shi ya sauka wanda zai iya yi. Kuma ka'ida, amma ba zai yi ba a ci gaba da tafiya a haka. Magana ta ƙarshe da zan yi, zaɓe yana zuwa, muna kira zuwa ga mutane, talakawa ku yi haƙuri, kar ku fusata. Ana yin katin zaɓe yanzu, dan Allah duk wanda zai da kati na zaɓe ya haƙuri zai yi. Ɗaya kenan. Na biyu, dan Allah idan lokacin zaɓe mutane kar su yi zuciya su fito su yi zaɓa. Kun san abin da muka gano? Mun gano cewa rashin yin katin zaɓen mutane da kuma lokaci ya zo mutane su ƙi fita su yi zaɓen, yana taimaka wa mutanen nan wajen ci gaba da zaluncin nan da ake kuran nan. Ku fahimci wani abu, akwai zaɓen da mutane za su fito su yi, yawan ƙuri'un na sa billahi allazi murqiya ba ta yiwa. Bari in ba ku misali, shugaban ƙasar da ke kai zaɓen da aka yi, ina ne jihar da ya fito? Ba Legas ba? Da Allah da aka yi zaɓe ya faɗi a jihar ko bai faɗi ba? Kuma ko yanzu ka jira ka gani in an yi zaɓen a Legas ɗin, saboda al'ummar da ke fitowa su yi zaɓen a can mafi yawanci ba al'ummarsa ba ne. So muna kira ga in dai ba so kuke ku taimaka musu ba, wallahi kuma ba za ba ran da za ku samu sauƙin matsalolin nan, sai ran da suka gane cewa mutane kuna da ƙarfi wajen ku ɗora ko ku soke, a lokacin ne za su ci gaba da sauraron ku da kuma daina muku ɗora ɗora. Amma yanzu ka kalli tsarin da aka taho da shi, kawai shugaba ne zai duba ya ga waye yake da interest da shi, ko da ku a al'umman kun san ga wanda kuka taso tare da shi, ga wanda kafin ya zo neman kujera yana da alaƙa da ku, ya taimaki wane, ya yi ma wane kaza, ya gina kaza, ya gina kaza, kuna sa tsammanin cewa in ya tafi zai ci gaba da waiwaye ku don gina rayuwar ku, in suna ya taso za a gan shi a cikin ku, in aure ya zo za a gan shi a cikin ku, in masallar jana'iza za a gan shi a cikin ku. Iri-iri sai rana ɗaya a ɗauko muku wani promoya ba ku san shi ba, ba ku da alaƙa da shi, saboda internet ɗin wani sai a ɗauko sai a ce ko kuna so ko ba ku so, wannan shi ne shugaban ku ci ku a yankin. To muna kira zuwa ga mutane, dan Allah, cikin abin da muka gano, wallahi rashin tashi ku duk katin zaɓe, duk yin haƙurin in lokacin zaɓen ya yi ku fito a yi zaɓen. To wannan ɗauki ɗorar da wannan ɓannar da wannan zaluncin da ake yana cikin abin da yake taimaka musu, dan Allah mutane su yi haƙuri. Magana ta ƙarshe da zamu yi, na yi addu'a a wasu guraren kuma zan ci gaba da yi, duk wanda ke kan kujera Allah ya sani tsakaninsa da shi ita maganar hali na rayuwa, kaga wannan ba ma a magana. Yanzu mai a Najeriya an kai lokacin da ni ko control bridge, eh, ina laga tamanin an taba tsammanin a waye gari dan Najeriya a ce ni Allah zai kawo lokacin da zai sai likan mai naira 1,400, billahi allazi da ko mafarki sai ka tashi zaka ce mafarki ka yayi. Amma yau sai gashi an waye gari dan Najeriya yana siyan likan mai, to ba ma wannan bane matsala, amma kaddara cewa ana siyan litan mai kaza kaza, kasar lafiya na wuta ke zaune, aida da sauki. To ba a bar mutane sun yi ne ba, sannan kuma ga matsatsi na rayuwa ana fama da shi. Mu da muke zaune a area tudun wala cikin garin nan, mu mun san su kishin din da mutane, wallahi wani in yazo da matsala ko baka da kuɗi, saboda yadda zaka ganshi tunanin ka za ka fara yanzu wani ina zan ciwo bashi in warware matsalarsa, haka fa ake rayuwa ba. To addu'ar da za mu ci gaba da yi, duk wanda ke kan kujera Allah ya san yana jin tausayin mutane, yana jin kansu, kuma manufarsa ne ya ci gaba da jagorantar mutane don ya tausaya ma al'umma ne. Allah ka bar shi a kan kujerarsa. Allah duk wanda ke neman kujera bai hau ba, manufarsa ba kansa ba ne, al'umman nan ce manufarsa. Allah subhanahu wa ta'ala in yana ƙasa ka bashi. Duk wanda manufarsa ya ci gaba da cutar mutane ne da zaluntar mutane, Allah in yana kan kujera, Allah ka kayyade shi. Duk wanda ke kan kujera, wannan abin da ya damu mutane na matsalar nan, in ba da shi yake kwana ya tashi da tunanin wata gudunmawa zai bayar don ya kawo ƙarshen matsalar nan, Allah in yana kan kujera, Allah ka kayyade shi. Wannan shi ne addu'ar da za mu ci gaba da yi, wanda duk kuma wannan ita ce manufarsa. Allah ko bai kan kujera, Allah ka ɗora shi kuma a kowace jam'iyya ya yi. Wannan yana cikin addu'o'in da za mu ci gaba da yi. Saboda haka a yi haƙuri, wasu dalilai ne suka sa yau muka shiga wasu abubuwa, dan wajibi ne a kanmu. Amana Allah ya ɗora wa malamai ta latubayyinunnahu linnasi wala taktumunahu, domin yi bayani a wannan gaɓaɓɓiya abin da za mu iya yi. Idan mun haɗa da Allah kuma sai mu jira. وبهذا القدر كفاية وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.